fashion house na Maryar America a Brandon, Washington DC. Akan mitoci 25/31/41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari.
Ibrahim Ozil yace rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sa ma da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai yayi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafe masa dan haka cin amana ba karamar matsala bace ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar ƴan uwan mu
to Zara'u kin ji kuma amsar Daniel Mangi yace ta babban magana bari mu tambayi Google
shi kuma Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe yace ai amana ɗaya ce duk wanda yayi kokarin cin ta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama dan haka Allah ka ba mu ikon rike ta hannu biyu
to sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos Allah sana fada daidai yace amana kayan Ubangiji kuma cin amanar mutum zaka samu baya so a ci amanar shi
sai amsar Awalu Sha'ibu Amfani yace salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne mai matukar muhimmanci sai dai yanzu amana tayi karanci fatan mu dai Allah ya ba mu ikon rike amana da aka ba mu
to amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katagum inda yace yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi sannan rike amana yana da tasiri sosai domin anan za a iya gwada gaskiyar mutum anan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allah sa
Alhaji Mele Yusufari yace amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma
to shi kuma Isa Garu na wali ne fili Taraba cewa yayi yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana
Amsar Sha'ibu Zidan NTA Kefi yace amana wata aba ce mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka. Dan haka ƴan uwa, mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira.
Ka amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabi'u Nuhu na Bukka, inda ya ce, assalamu yau da gobe ikon Allah. Ai, duk wanda ya ce ka rike amana, masoyinka ne, kuma rike amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a koda yaushe.
Sai Hajara Umar ta ce rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba, wannan shine mutumin kwarai na gari ne, imani. Tasirin ta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna.
To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi, karamar hukumar Bunza, inda ya ce, amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta, kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai, kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah.
Sai amsar Isa Kopsi Asarara yace, to yau da gobe a ta fahimtar amana wata aba ce mai matukar tasiri a rayuwa, domin idan ka zama mai amana to ka shatale dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale.
Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi, to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana.
Sai Muhammad Tukur Isa yace, gaskiya ita amana abu ce mai kyau, mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya, shi yasa babu amana. Allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa, amin.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai addu'a tare da Hajja Fure mai addu'a, inda suka ce, hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abinda aka baka da matukar muhimmanci, na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu. Duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi, kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai sabanin wanda baya da rikon amana.
Sai Ayuba Imam Kasim yace, rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa, dan haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana.
To sai kuma amsar Bahari Muktar Daura, inda yace, hakika idan aka ce wannan amana ce to lallai mutum ya rike ta da muhimmanci sosai, saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba, amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fushin Ubangiji.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano, yace, hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya, wato har abada gaskiya guda ɗaya ce, kuma daga kinta sai bata.
To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu Maimai ta Fafalewa, inda yace, abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi, sannan tasirin rike amana shine yana ƙara wa mutum kwarjini da mutunci.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu.
Sunana Jawabu Lili. Sunana Babangida Aliyu Abdullahi.
To baki barka da zuwa nan zaure namu. Idan aka ce amana, kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi. Ana kuma hangar mecece amana?
Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana. Tashin farko addinance sama da ƙasa da baki daya sun tsayu ne saboda amanar da suka ɗauko wajen Ubangiji. Allah ya ce musu su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da mika wuya ga Allah. Wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ta'a, yi wa Allah biyayya da abin da ya ɗoraka a kai, ya ce maka kai za ka yi iyaka iyawaka duk kuma abin da ya hana ka za ka hannu. Farko kenan amana. Sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana a mahanga ta addini, wani lokaci ɗaukan wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci in zanna da kai in ga maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a ga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a daukan kamar zamantakewa na aure auratayya in aure da makamantan su amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to duka wa'annan suna iya daukan zamantowa amana
wani shayo matsayin ka da dattijo an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana ne yake nufi
alhamdulillah ita amana kamar yadda mala abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ma ba su da addini na farko dai ita amana tana kan turako guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa
wato sai mutum ya amince da amanan mata
sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare waɗannan abubuwa guda uku shine ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda bamu kawo a kansu ba shine na cin amanar su kuma guda biyu ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka
to kafin mu je ga menene cin amana din matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa in an ce amana a matsayin ka na matashi malam Babangida in aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake dauka zo
to idan an ce amana da farko dai abinda mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne tagewa akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka in ka ci amanar kanka amana za ta ci ka musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda magabata suka yi jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar kasa da aka daura maka wani haki akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban
a matsayin ka na matashi me kuke daukan amana
to amana muna daukan sa ne abu ne wanda za an amince da kai an yi da gaskiyar ka yasa aka baka rubun wannan amana ta yi wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye min sirri to kaje an yi da kai ne da ba a yi da kai ba za a iya gama ba ta iya wani shugabanci ne aka daura maka an ga za ka iya ka ci ga amana
to amma tana yi wa a tsakankan matasa
kwarai da gaske ai kun san iya cewa rashin ba matasa amana ko su jagoranci mu salamura sai sake samun wasu matsalolin
to kamar suwa da waya kamata a bai wa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne mallan jidda
dan adam gabaki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai amana ce wana iya cewa kowa ana iya bashi amana sai dai wajen maganar ba da amana tashin farko ya kamata kuna a auna wace ce menene kake da ita wanda kake so ka bayar sai ka fayyace menene kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana to sai in ka fayyace wannan to nan kuma yanzu wanda zaka danka ma kuma sai ka kara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu matsauka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma kana son in dai ba shi din ba baka son wani mahaluki kuma yace sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye zaka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna kai magana da mutum ko ka danka mai abu ko ka ko duk dai wani abu da yake danganta amana da in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka ma sannan hakan ne yake tabbatarwa in magana ce kace mai kai kadai kawai na gaban son wani har ya bar duniya bai huta mu wani kowaye ne kuma tunda nassi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana to babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amana kuma amanan nan ta kowace fuska ka fuskance ta ita fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunanin yana da amintaccen shi to daga nan kafin a wayi gari labari ya faso idan mukami ne ko abin da kake tunanin in wannan ka danka mai zai maka rikon amana zai kula maka da shi to duka dai yanzu da muka kwarin ka tashi musamman a Najeriya wanda muke tunanin za su rikon amana wasu su sai mu zo mu gan su an yi walkiya sai babu amana tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi in majince kana ganin za ta rufa ma asiri ku rufa mu juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tuno ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa mu juna asiri tana auren ka asirin ta ne ya tuno duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta da mece ce amanar taka
wacce take so kake so a rika ma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma baka da tabbasa sai kai mu aula da mutum
to malami ada dan uwa idan wani yauta a cikin su wato sai ka abin da za su bari na daga dukiyar su ko iyalin su shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ƴaƴan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su su za su tabbatar da cewa ba su wulakanta ba kuma an rike amana na har sai in jigado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai shin hakan yake a har yanzu a wannan zamanin nan
to alhamdulillah ni zan ce sai mu godiya ga iyayen ayyansu da ya zuwa yau mukan san bambancin rikon amana ma da cinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa wato kaman jirwaye ne na wanka baka sani inda zai taba maka a jiki idan abin alheri ko kuma misali yazo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da Malam Abubakar yayi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kindaye sharadi idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka ban mana kayan mu ba a yi wani
wato ba a fayyacewa
ba a fayyacewa dole ne ka gindaya sharuɗa alal misali kamar yadda kika dauko maganan kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai addinin shi an ce idan sun kai wani manzali da ga musu dukiyar su to kin ga sharadi ya gita nan amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da na karba zan ce adi hayo mutanadi ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba mun ba ku
to ita kanta amana tana da sharadi
dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi don haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci za a yi sai kaga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ne bayani da fari na son ransa ko kuma kaddara a so a ci amana domin dama ana da buƙatar ki ko kuma wani abu ya zo ya gitta to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana to ka kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifin goma ne sai a kwarenye akan guda uku yake da shi domin kaddara ce ta fada
wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani da yin amana ne yin fa'idodin da iyakar ta ke
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su Binta a shakata da wannan waka yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar domin shin ta baki matasa da yadda suka dauki amana musamman ma wajen neman aure amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar Binta a zauren
wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idodin ta da iyakar ta kenan
shi yasa amana fa kamar yadda babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka domin idan ba son zuciya ba babu yanda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata in ko ya afka mata kamar yadda ne bayani ne amanar nan da aka bashi bai da hankali aka bashi don duk wanda ya je afkawa mutuwa to ba hankali gare shi
to ta ci amanar kankin kansa
kware da gaske to amma idan mutum yana da hankali bai afkawa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afkawa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana ɗaya daga cikin abubuwan da mukan kuskure bayan wannan magana sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wanda Allah zai yi
maman gida rayuwar ku ta matasa ila idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ku kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya ga wata abin da kike so shine cin amana a wurin ku
a wajen samari matasa ire-iren na ta yi wa bai iya kalamu ko kuma bai iya daukan wanka ba ya zama kamar ustaz kullun da katin aswaki abocin su kuma zai zo sassab to ku dole hankalinta zai kuma wajen
to wannan kuma idan yayi ya ce
ta yi wa an yi debi an yi ku shi abokin na gano wance fitina take-taken tafin kamar ni take da rai
kuma to sai a bari
shi ya saki da ai babu ta yi wa
a yi babu ko zan ce
a yi wa akwai mutum abokai
to idan an koma baya har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ma yasta to amma rijin gato ake shi yasa na bada cewa neman ta ake a ci yanzu akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kaka
amma wato ko da shi zai aure
kuma ita kanta samu wanda za ta aure so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ci amana baka fitowa kace mishi kai mace yin amana
amma dai duk da maganar da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma akwai mutane masu rike amana zan baki misali
wata wucewa
ba dai zuwa lokacin da muke jami'a a kowace bayar Allah har gobe ina mamakin ta muna kungiyar MSS na Muslims na society ana irin hada kudin daliban an zo an yi meeting ko an danyo ne abu dai haka wallahi bayar Allah nan yanda kudin suke wadannan kudaden da muke cewa ta ajiyin hakan suke bata san jasu ba durin da kai za ta rubuta ta daura kudin ta ajiye ran da kace ta kawo su wadannan kudaden ta kawo to kin wannan ba za ce duka mutane sun tabe ba
wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
nagari ba za su
kai nagari bai kare amma kamar yadda malamin su ne yake cewa abin annadul la yuqas wato abin da ya kanganta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin au to karancin masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi ko a ce ma gaba daya babu amana a ba zai yi
to idan mun dauki wannan maganar zan ke cewa to maganar kandar da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na da zuwa biyu yanzu misali lokacin zabi zai zo ga wannan mutumin mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abun duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustai
tashi mustai ya bada amana kudin sa shi
kuma kudi ne
ba amana
amma dai mun talakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana
abin da yake akwai amana ce ke gaban mu
kuma fa
abin da fake gaban mu a yanzu shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas
ta kai ga wannan
matakin wannan ni dai abin nan kwarar abin da abokin aiki na shugaban
to amma yanzu a irin wannan mataki da bai ba fannin addini aka shigo ba ya yake a babin da ake cewa idan ka zabi shugaba da ka san cewa zamansu ba alheri ba ne kai ma
kana amana to ai da ji da amana rai da ji shi amana ta amana ka sa
kada mai nisa kuma wannan shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma
to eh ni na kwaso ta gaba daya saboda wannan akwai
shi me yasa zaka bayar da kudi a zabe ka
shine nau'in bayar da amana ai amana da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi
so kuma sai zo ya bada kudi
amma sai zo ya bayar da kudi
yanzu ba jari
ai ya riga ya fada maka wato shi yasa nace dole ne a koma a can gargajiyar kasa
wato kenan
a kaso ne hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma ayi zaton za a samu wani rikon amana daga wayannan shugabanni irin wayanda suke sayan qur'ani tun kafin
amma yanzu dai duk abin da muke gani babu kaman jin wanda cewa za a rike amanar
inda haja ce yanzu ba jari kuma
wani da zai samu riba sa
idan har mutum bai ci maka bashi gagarumi ba yaje a ƙauyen su yaci bashi gagarumi yaje ƙauyen su yayi noma sauran masu ƴan kananan ga yaunanan na noma ya basu su ma bashi da
sayan
dan a fada da cin abinci da sauran su me zai kai mutum yaci bashi a banki dan yaje yayi siyasa yana son bukami
gaskiya ta zama kasuwanci
haja to kuma ina amana take nan ina zaka danka mutun cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci na babu shi
to da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a kasa me wani illa take iya jinin wa al'umma
a rushewa al'umma ba ke da ne
ai rushewa ce
ai gaba daya al'umma ta gama
hallaka al'umma ne hallaka al'umma
in an
ban misali da bari malamin
ka yau halin da muke ciki a kasar nan me ya jaya mana
shika fada
cin amana
amana ce babu tunda ko ta rushe to duk gaba ki da tsarin rayuwar mu ya bita amma in akwai ta
shikenan magana ta kare da ba mu cikin halin da muke ciki
wato ita amana na indi har aka taba ta to an ruguza al'umman ne
ta hana ita ce al'umman
maganar kanzawa ba ana iya sake kwabawa a gina in ko aka hallaka ai an tafi
an yi murs
to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ba dan siyasa biyani idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuban so da yawa ake cewa ba yadda amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ne ina tsammani dai a cikin dai halitta da yawa da muke gani yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar kace ba mu bukatar sisin kubanka halayya ka muka gani kuma zaka iya yi mana kasa don haka mun dunguma mun baka kura ka mun zabe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari
shi na akuya
duk rashin kunya shi
ta baci
saboda baka nuna mishi kana bukatar komai ba a wajen sa
wato inda ka yi an ce da wani gari
to ita wannan ita ce amanar da za a danka wa irin ma shugabannin da muke da bukata
kuma har a tambaye su akan maganar amanar
kwane da gaske
alijili baya ga kalamanka ba iya yan siyasa ne kadai suke cin amana a wannan zamani
kwane da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci
ai shugabanci
ai shugabanci jama'a sun san amana
shiga hadda fannonin malamai
ai akwai cin amana
ba kwane
mutane akai ko ba haka to a fannin ne abinnan duk wani fanni ne ka sani na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa
kuma da an taba amana
da an taba nan wannan abun ya zama rushewa
to yanzu aiki ba ta tatu ma
halaka ba
ai gaba an san albashin sa kaza ne amma za ka ga yana yau da hidima da ta wuce wannan har jira zai kawo abun kuma ci an
gudu ai dangi kuma sai ni ta murna mana gana kamar alherin
ba ka gani da dalilin da yasa
akwai kuma amfani da ita al'umman za ta karar da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta
duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matso miki na maida duniya ta zamanto a dunkule
a tafin hannun mu
tafin hannun duk muna da su to kuma ga ya mini wani lokaci muka fi
samun
rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
ai wayannan ma tana taimaka a wurin gulma
wato da kace ci gaba mai hakan rijiya in muka duba ta wannan fanni na magana bayar da amana da rikonta ci gaban mai hakan rijiya ma akwai abin da za a karshe za a fara da shi ci gaban sarkin bakani yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na daji domin ai batan muke yi ko da yaushe a kulli yomin saboda cin amana sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo kaza ka ce a bayan azan ya ce albashin ya zance
wato ya fito maka ma
babu magana
ya ce amana kawo ta shi ne
babu magana boyo
to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulli yomin karar shigar da kawo nan mu muke
yi to ne ne amfani da zamu samu idan muka rike sai ta amana
aikin fi da gaskiya aikin fi da gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar
babban takeici shine mu muke tunkaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini waɗanda suka shimfida mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinansu ko ko su dogara da addini ba domin shimfida musu ka'idojin amana dai daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gina al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana karuwa
saboda su sun rige riko da amana
saboda sun rike amana
to Allah ya kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi baki na mun gode da muhawara da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare mun gode
kamar saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muni Yusuf musamman ma abokiyar aiki na da take yana gabatar da shirin Zahra Aliyu Sanji sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.